ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 8 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kafin mu shiga bayanin ayoyin da za mu yi tafsirin su a wannan zama, kamar yadda muka saba, ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. To, tambaya ta farko yana cewa abinda ya rubuto a takardarsa, a takaice dai abinda takardar ta kunsa, cewa mahaifinsu tun taso wasu suna ƙanana yana dukan mahaifiyarsu, duk sanda wani abu ya haɗa su sai mata duka. To, har gashi sun girma, har wasunsu ma sun yi digiri, amma bai daina dukan ta ba, saboda haka dai da ya dake ta wata rana shine suka haɗu suka mai duka. To, wai tabbayar da yake sun yi laifi? To, a gaskiya bai kamata a ce ɗan musulmi ya yi irin wannan tambaya ba, a ce ɗan musulmi ya daki babansa kuma yana tambayar ya yi laifi. Ko da mahaifinka ya yi kuskure, ya yi laifi, ya ci zali, ba kai ya kamata ka ɗauki mataki irin wannan ba, har ma ku haɗu ku daki mahaifinku. Wato, a musulunci ba a sandan wani ya ɓata kai maka ɓata, sai dai a tare a lalace shi a ƙaddara yadda ka faɗa ɗin haka kawai ya dake ta, ko kuma ɗan abinda bai taka kara ya karya ba ya dake ta. To, kai ba za ka dake shi ba, yana na a mahaifinka ko ma me yake yi. Kamata ya ce idan ma akwai matakin da za ku ɗauka bai wuce wani matakin yi masa nasiha, faɗa masa gaskiya ba, jan hankalinsa cikin lallashi, ko kuma ku je ku samu wani wanda kuke ganin zai yi masa magana, yana jin maganarsa zai faɗa masa ya ji. To, kai ƙaransa wajensa, shi kuma ya kira shi ya masa faɗa. Amma ba daidai ba ne ku ɗaga hannu ku da kima ya fi, wannan ba daidai ba ne. Mahaifi yana da girman haƙƙi da Allah ta'ala ya sanya haƙƙinsa bayan haƙƙin bautar Allah. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Bayan haƙƙin bautawa Allah haƙƙi da ya zo baya a cikin jerin gwanon haƙoƙi da Allah ta'ala ya ambata shi ne kyautatawa iyaye. Kuma musulunci ya umarci da a kyautata mahaifi ko iyaye, ko da ko ba musulmi ba ne. Abinda kawai aka ce ba za ka yi musu da'a a kansa ba shine abinda yake saban Allah ne. Abinda ka san idan ka yi shi ka saba wa Allah, to anan ba za ka gabatar da da'ar su akan da'ar Allah ba. Amma ko me suke yi, akwai haƙƙin nan na mahaifi akan ɗansa ko mahaifiya akan ɗanta, wannan yana nan. Saboda haka wannan laifi ne babba, ku nemi Allah ya yafe muku, sannan shi ma ku nemi afuwarsa. Lalle-lalle ku neme shi ya yi muku afuwa akan abin da kuka yi, sannan kuma ku nema wajen Allah shi ma ya yafe muku. Sannan tambayar ta biyu shine hukuncin kafarar wanda ya bige mutum biyu da mota bisa kuskure suka mutu. To, shin zai yi kafarar mutum ɗaya ne ko mutum biyu? To, kamar yadda aka ce a tambayar, ya bige mutum biyu, saboda haka kafarar mutum biyu ce. Ya bige mutum uku, kafarar mutum uku ce. Kowane rai zaman kansa yake, ba a cewa don kayi na ɗaya shi kenan sauran ba sai kayi ba. Ubangiji ta'ala da ya faɗi kafara ya faɗe ta ne a sababin kashe rai guda daya wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabati mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu hazwa karshen ayar sauraka mu'mini guda Allah ta'ala ya abbata ya faɗi kafarar sa sauraka in sun zama biyu za ta zama kafara ta mutum biyu in sun zama uku za ta zama kafara ta mutum uku kamar yadda kasan diyya da ake bayarwa ita ma haka ne in mutum biyu aka kashe bisa kuskure diyyar mutum biyu za a bayar idan mutum uku ne diyyar mutum uku to yadda ita ma diyyar ba za a ce za su raba ba to haka nan ita ma kafara ba a raba ta sauraka idan ya kashe mutum biyu bisa kuskure to zai yi kafarar kashe mutum biyu shahararren da mutatabi'aini har sau biyu da ya azumin wata biyu a jere har sau biyu Allah ta'ala sai ya taimaka masa matukar dai Allah ta'ala ya ga zuciyarsa sannan mai tambaya ta gaba yake cewa hukuncin karanta fatiha ga mamu wato mamu idan yana bin mai limami sallah in zai karanta fatiha ko ba zai karanta fatiha ba maganganu ne da yawa na malamai akan wannan matsala akwai al-mubarak furi littafi gare shi sunan shi tahqiqul kalam zai kai shafi wajen 500 akan karatun mamu ga fatiha a bayan lima amma dai a takaici a dungule a cure a gurguje abinda yake ansa mafi inganci shine idan mutum yana bin liman in sallah ce sirriya wato sallar da ba a bayyana karatu to kaga anan zai bayyana zai karanta shi ba zai karanta fatiha da sura kamar da liman yake karatunsa idan kuma sallah ce jahariya wato sallar da ake bayyana karatunta to in yana inda yake jin karatun liman in yana gurin da yake jin karatun liman to karatun liman a matsayin karatun sa yake wannan shine abinda hadisin Jabir yake nuna man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wanda ni yake da bin liman to karatun liman a matsayin karatun sa yake sannan kuma shi a wannan lokacin abinda aka dora masa nauyi shine ya saurari karatu ba zai yana ana karatu shi ma yana yi Allah ta'ala idza qira'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta Qur'ani to ku saurara saboda shi a lokacin wajibin da yake kansa shine ya saurari liman mai yake karantawa kaga Taurabi ba za ta taunu ba yana sauraro yana karatu ba zai yiwu ba saboda haka wannan shine idan har yana in sallah ce jahariya kuma yana jin karatun liman amma idan baya jin karatun liman saboda yayi nisa daga inda liman yake kuma babu wani abu da zai kai masa sautin liman inda yake to kaga wannan babu maganar wajibcin karatu babu maganar wajibcin sauraron karatu a kansa to sai ya karanta daidai yake da wanda yake bin liman a sallar da take sirriya wato ba a jin karatun liman a takaice wannan dai tace wannan shine kauli tsakatsakiya tsakanin kaulin da suke cewa ba sai ya karanta ba kwata-kwata da kuma kaulin da suke cewa a kowane yanayi yake sai ya karanta wannan shine tsakatsakiya kuma wannan shine yafi rinjaye wannan shine zabin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sai kuma mai tambaya ta gaba yake tambayar hukuncin kaciyar mata addini ne ko al'ada addini ne ba al'ada ba ce yana daga cikin abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya samu laraba suna yi kuma ya tabbatar da su lokacinsa akwai wacce suke yin kaciya ta mata kamar Ummu Atiyya tana cikin masu yin kaciya ta mata illa iyaka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu shine idan sun zo kaciya din ba za su yanke abinda ake yankewa gaba ɗaya ba za su yanke kaɗan ne wannan shine abinda aka sani masu yankewa duka ko masu ma tsinke gaban mace da sunan ba ta kariya wannan sun fita daga koyarwa ta addinin musulunci ba inda aka ce ai haka wasu al'ummomin suna yi to wannan kuskure ne ba koyarwa ce ta addinin musulunci koyarwa addinin musulunci akwai wannan ga hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza massal khitanul khitana fa qal wajaba al-ghusl kaga ashe mace ma tana da khitan tana da kaciya kamar da namiji yake da ita wannan shine sai dai kaciyar mace ba wajibi bace ba kamar yadda namiji take namiji wajibi ne a masa ciyayi amma mace ba wajibi bane idan an yi shike da in ba yi ba ba laifi akai ba saboda haka ba za ka ce al'ada bace zunzurutun ta saboda haka kai yaki masu yi kamar yadda wasu suke yi ba kuma za ka ce wajibi bane dan haka tilas ko an so sai an yi wannan shi ba daidai bane sunna ce ga wanda yayi wanda kuma bai yi ba ba laifi amma ga da namiji wannan wajibi ne sai kuma wani shi kuma yake tambayar hukuncin lalas lalas kamar sakiya da ake da wuta ya hukuncinta ya ce bai da lafiya ne an kai shi gurin wani mai magani ya masa lalas to kuma abin yake damunsa lalas ba laifi bane dan mutum yayi shi amma dai kamar yadda aka sani shine akhirud dawa sai an buga an rasa duk wani magani ba zai amfani ba to sannan ake yin wannan amma in aka yi aka sa abin nan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wadanda ba sa neman a yi musu rukuya ba sa neman a zo a yi musu sannan ba sa lalas sannan suna dogaro ga ubangiji sannan ba sa canfi annabi ya ambaci masu wannan sifofi cikin wadanda za su shiga aljanna ranar gobe kiyama ba tare da hisabi ba 70,000 da annabi ya faɗa a cikin sayyidina Abu Sa'id al-Khudri cewa mutum 70,000 za su shiga aljanna ba tare da an musu bincike ba waɗanda suke alladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun la yastarqun ba sa neman a zo a yi musu ruqya sannan la yaktawun ba sa lalas wa la yatatayyarun ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kadai suke dogara annabi ya ce wannan za su shiga cikin za su shiga aljanna bi ghairi hisab wannan hadisi ba yana nuna cewa ba a magani ba kwata-kwata ko sai ka daina magani kwata-kwata sannan zaka shiga cikin wannan 70,000 da annabi ya faɗa annabi ya faɗi waɗannan abubuwa amma bai ce ba sa magani ba kada mu fahimci wanda yake magani ya zai sha magani in bai da lafiya shi ba ba zai iya shiga cikin wannan ba da haka ne sai annabi kawai ya ce ba sa neman magani shikenan do a huta amma sai ya ware waɗannan abubuwa uku saboda ka waɗannan abubuwa uku su kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ya tsaya akan su bai dace kuma a fada da abin ba a ce duka ma a bar magani in ana so a shiga cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani kuma ya yi wa kansa ruqya da yana cikin tamamu tawakkul kada kai kanka kai wa baka to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa kansa ba amma shi yayi wa kansa ruqya kuma yayi wa kansa magani saboda haka ya nuna kenan wannan baya cikin abin da zai hana a samu shiga cikin wannan tawaga saboda haka lalas ba laifi bane amma dai shine karshen abinda za a nema na magani shi ko wannan tambayar sa shine ya je hadisi ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare ko hoto shi kuma gidansu akwai kare saboda haka ya nemi mahaifinsa ya ɗauke karen a maida shi can gidan gona mahaifin bai yi ba shi kuma sai ya kashe karen saboda mala'iku su shigo gidansu to ya kamata ya sani an yi togaciya shi dalilin tambayarsa shi ne kuma ya ji an ce ga wata mata ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare to kuma shi gashi ya kashe kare kaga kenan in waccan ta shiga wuta saboda mage wanda ta samu aljanna saboda ta bawa kare ruwa shi kuma ya kashe kare to wannan shi ne matsalarsa to ka so kai ne kai abu mai kyau ne kuma sai baka dace ba haka aka ce ba kare an hana rike kare haka kawai amma idan karen farauta ne ko na gadi ne wannan an yadda a rike karen farauta ko na kiwo ko na gadi wanda musulunci ya togace waɗannan ana iya amfani da su saboda tunda musulunci ya fitar da su kaga ba su da cikin hukunci ba da haka idan karen da yake gidanku na gadi ne ba dalilin sa ka kashe shi ka zaci cewa kowane kare hukuncin ya shafi shi a'a karen da ya shafa shi ne wanda shari'a ta hana amma wannan shari'a ta yi izini da cewa a mallake su a iya rike su shari'a ta yi izini kuma kaga ba za a haramta ma mutumin da shari'a ta masa izini ko a ce mala'ika ba zai shiga gidansa ba to me dalilin yin izinin a bar shi kawai ya rabu da karnukan kenan sai shi kuma wanda yake tambaya akan tahajjudi a sallar tarawihi ce a lokacin azumi me yasa wasu masallatan tahajjudi lokacin goma karshe ta shigo sai a daina sallar tarawihi sai kuma a koma ana tahajjudi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a sau nawa yayi tahajjudi sannan wasu masallatan suna sa spika kananan masallatai a unguwa sukan sa spika a lokacin sallar tahajjudi to tahajjud da tarawih da qiyamul layli da salatul witri da abu daya ne sunaye ne kawai suka shafa ba amma duk abu daya ake ne wani lokaci a ce qiyamul layli wani lokaci a ce salatul tahajjud qiyamul layl qum al-layla illa qalila afdalus salawati ba'da al-maktuba qiyamul layl ko salatul layl saraka duk sallar da za a yi bayan isha'i bayan sallar isha'i sunanta qiyamul layl sannan ita ce tahajjud din abin da yasa ake kiran tahajjud saboda za a dan yi bacci kadan a tashi sannan a ci gaba shine kawai dalilin kiranta tahajjud din da Allah ta'ala ya فَدَاوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا فَكَ اللَّهُ تَعَالَى أُمِرْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ شِينَ إِتَّجِ كُمَا دَيْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِتَّجِ دَيْ تَهَجُّدْ فَدَنَا أَيْ قِرَاءَةُ تَرَاوِيحِ تَرَاوِيحُ صَلَاةُ كَلِمَةُ تَرَاوِيحِ بَتَزُو أَ cikin نَسْن الْقُرْآنِ كُو حَدِيثِ بَا إِلَّا إِيَّاكَ yau da gobe ne ta sa har aka fara kiranta da tarawihi saboda idan an yi wasu raka'o'i musamman a wancan lokacin da ake tsawaita karatu in aka yi wasu raka'o'i sai a dan zauna a huta sannan sai a kuma tashi a yi wasu raka'o'i to wannan dan hutawa da ake samu tsakanin raka'a biyu shi ne ake kiransa shi yasa ake kiran tarawihi amma dai ita ce duk dai sallah ɗaya ce to tafiya ta yi tafiya sai mutane suke zaton cewa wata sallah ce daban tarawihi wata kuma tahajjudi sai a ce an dakatar da tarawihi an fara tahajjudi ko an yi tarawihi za a yi tahajjudi ko da abu ɗaya ne masallatan da kaga suna dakatawa suna yin waccan saboda suna da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sha adadin iya adadin da ya sha uku qiyamul layl ɗinsa bai wuce raka'a sha uku ba to ba sa so su zo su yi wasu raka'o'i goma sannan su zo su yi wasu raka'o'i goma to sun saba wannan ka'ida wanda kuma kaga suna tahajjud suna tarawihin su kuma su yi tahajjud din su su a gurin su suna ganin ba adadi matukar sallah ce ta nafila to ai tayi ko da raka'a nawa ne dan ka san akwai wannan sabani dan haka wanda suka fi yadda da cewa tunda annabi an ce sha uku yayi wannan bil ittifaq sha uku yayi to ba bara ba za mu wuce wannan ba dan haka ba za mu wuce wannan adadin ba to in goman karshe ta zo saboda ana san a yi ta tsakiyar dare domin a samu wannan waktun sahar din to shi yasa sai su daga ta kai wannan lokacin tunda wannan lokacin dama ana son mutum ya sake zage dantse sosai wajen yin ibada nabi sallallahu alaihi wasallam goman karshe ta zo kan tashi ma iyalansa daga bacci akan a tashi a yi sallah to wannan dalilin yasa tunda har ar gida ma akan ce a tashi mata da yara a tashi a yi sallah to me zai hana ka in ka je ka dan yi bacci ka tashi ka dawo ka zo masallaci yasa ake daga lokacin ba wani abu bane amma duk sallah ɗaya ce kamar da ake cewa shafa'i da witri ka san wasu dauka shafa'i wani sallah ce daban witri wani sallah ce daban ce nayi shafa'i to amma ban samu yin witri ba duk sallar da zaka yi ta ma'ara shafa'i witri ce tunda kuma har za a samu biyu sannan a samu ɗaya akai to ta zama shafa'i da witri amma in dai har karshe ta zama ɗaya ce ta rufe sallar ka yi raka'a biyu ka ƙara da ɗaya ta zama uku ka yi biyu ka huɗu ka ƙara ɗaya ta zama biyar ka yi shida ka ƙara ɗaya ta zama bakwai ko ka yi takwas ka ƙara ɗaya ta zama tara duk waɗannan sunan su witiri tunda har an samu an zama ɗaya ba sai ɗan sunan shi witiri san witiri ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko kuma sha ɗaya ko sha uku wannan shine witiri to shi yasa ce salatul witri don haka wani lokaci ma ake sabewa ba tare da an yi ma zaman tahiya ba witrin annabi sallallahu alaihi lokaci yakan yi sabewa kawai ya yi bi maimakon ya zauna sai ba ya miƙe saboda kai kawo ɗayar shikenan sai ya yayi sallama kaga duk sallah ɗaya ce gaba ɗaya to shi yasa ake kiranta wutri to amma saboda dai koyarwa a littattafai sai a ce shafa'i wutri ta dan bambanta dan ka samu wani abu na fahimta shikenan sai mutane kuma kwakwalwarsu ta tafi suka fahimci kamar salloli ne daban-daban lasfika a masallatai kanana idan ya zamana babu bukata ta masallata ga lasfika to rashin sa ta shine daidai in har ya zamana waɗanda za su zo sallah din duk suna jin muryar liman babu ba wani wanda yake nesa saboda cikowa ba zai ji muryar liman ba sai da spika in dai har ana jin muryar liman a inda ake to babu bukatar kuma a sa spika amma in ba a ji bukata ce ta sa to daidai take daga murya da aka sani ana yi shikenan sai a sa a yi hakuri amma in ba haka ba to rashin sawa din shine yafi dacewa sai na ƙarshe wanda yake tambaya akan mutum ne bai iya larabci ba kuma gashi yana so ya addu'a a cikin tahiya ko a sujjada to yaya zai yi shine ya koyi larabcin babu wata hanya da za a ce an kai tunda baka iya ba an halatta maka kai Hausa ko kai Fulatanci ko kai wani yare wanda ba larabci ba ba wata hanyar da za a halatta maka wannan saboda haka akwai addu'o'i da suna nan da larabci hisnul muslim kai ma kana musulmi ya kamata a ce ka iya addu'o'i da wanda za ka yi a ce kana musulmi kuma ne ma kake dai kai a hakure maka da larabcin ba zai yiwu ba a'a ka je ka koyi larabci din ko ka koyi alal akalla addu'o'in da za ka yi suna nan a rubuce ka haddace a rubuta ma kai ta bita har ka haddace na'am bismillah malaka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
ويجعلون لله
البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
الله تعالى يأتي ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون كما سنة سنيا وعلا يا ماتا سبحانه الله يتركك ولهم ما يشتهون سوكما سنة دا أبن سكي شعوا وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذن أكي ينسو البشر تهيه ورقامة ظل وجهه مسودا تيفسك ستيبكي تيمرتك وهو كذيب ينا تكيد بجن تكي ينا تكيد هوشي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به yana koye wa mutane saboda munin abinda aka yi masa bishara da shi a yumsikuhu ala hunin yanzu shin ya rike shi bisa wulakanci am ya dussuhu fi turam ko kuma ya binne shi a cikin ƙasa ala ku saurara sa'a ma yahkumun abinda suke yin hukunci da shi yayi muni kamar yadda muka ce Allah ta'ala yana faɗar wani ɓangare na miyagun aƙidu da musulunci ya zo ya samu larabawa a kai suna kansu sun kuma daɗe a kansu musulunci ya zo ya yaƙi wannan domin kubuto da mace da samo mata haƙƙinta wanda ta rasa a wannan lokaci larabawa da yawa daga cikinsu suna da aƙidar cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata suka ce mala'iku mata ne ƴaƴan Allah ne waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha suka sanya mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah suka mayar da su mata ne don haka suka ce gumakan da suke bautawa din ma duk mala'iku ne, sunayen mala'iku ne, saboda haka mata ne, saboda haka sai suke jingina wa Allah ‘ya’ya mata. Allah ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi, ya tsarkaka, bai halatta a jingina masa haihuwa ba, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba ba a haife shi ba, saboda haka ba za a jingina masa mahaifi ba, ba za a kuma jingina masa ɗa ba, sawa'un mace ce ko namiji. Subhanahu ya tsarkake zatinsa daga dukkan wata tawaya, domin gajiyawa ce take sa a rikida, gajiyayye wanda yake yana da bukata shi yake rukon ɗa, shi yake bukatar ɗa, saboda ya ɗebe masa kewa, saboda in ya girma ya tallafa masa aikace-aikacensa lokacin da ba zai iya yin komai ba kuma ya ɗau nauyinsa, yana da bukatar wannan, amma Ubangiji Ta'ala ba shi da bukata sai dai abu da ya yi bukata a wajensa. Saboda haka sai su suke ganin cewa Allah Ta'ala ya riki ‘ya’ya, kuma ‘ya’yansa mata ne. Allah ce wa lahum ma yashtahun, su kuma suna da abin da suke sha’awa, wato su abin da suke sha’awa shi ne nasu, su ne ‘ya’ya maza. Kaga wannan idan har ma da gaske ne, to ai rabon akwai zalunci a ciki. Su su jingina wa Allah abin da ba sa so, su kuma su tafi su riƙe wanda suke so. Allah ce alakum dhakar wa lahu al-unsa tilka idhan qismatun dhiza, yanzu shi ku sai ku rike, sai ku rike maza, shi kuma ku jingina masa mata, sai wannan rabo ya san da zalunci da har gaskiya ne, wannan abun ya zama zalunci. Afa asfaqukum rabbukum bil banin wa ittakhadha min al mala'ikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima, dan shi kenan Ubangiji ko ya zabe ku sai ba ku ‘ya’ya maza, shi kuma sai ya riƙi mata, mala’iku suka zan mata ‘ya’yansa. Allah ce innakum lataquluna qawlan 'azima, lalle kuna faɗar magana mai girma wacce kuke jingina da Allah. Saboda haka wannan ƙarya da suke yi da ƙage da suke yi shi ne Allah Ta'ala yake masu martani a nan, yake faɗar irin wannan aƙida. Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun astafa albanati ala albani ma lakum kayfa tahkumun. Allah ya ce saboda ƙaryansu da ƙagensu suna cewa Allah ma ya haihu. Allah ya ce wa innahum lakadibun, lalle su sun tabbata maƙaryata. Astafa albanati, shi sai ya zaɓi mata wanda ku kuke ganin tawaya ce, walahu al'ala albanin, akan maza malakum kaifa tahkumun, cewa irin hukunci ne wannan kuke yi. A gurin Ubangiji duka halitta ne na Ubangiji, da ɗa mace da ɗa namiji duk halittar Allah ne, kuma kowanne Allah Ta'ala yana sakan bashi sakayya gwargwadon aikinsa. Wanda ya aiki kwarai yana mumini, namiji ne ko mace, Allah Ta'ala ya alkawarin yi masa sakayya gwargwadon aikinsa. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji yace wanda ya aiki kwarai yana mumini, namiji ne ko mace, to lalle za mu yi maza mu raya shi da rayuwa mai daɗi a nan duniya, sannan mu sakin ka masa da mafi kyan sakayya ranar gobe kiyama. Da haka Ubangiji a wajen matsayi bai bambance ɗa namiji da ɗa da ya mace ba, dukkaninsu halitta sani, kuma kowannensu ya ɗora masa takalifi, an ɗora masa ibada, yadda aka nemi ɗa namiji ya yi ibada ya bauta wa Allah don ya samu rabauta ranar gobe kiyama, haka ita ma ya mace Allah Ta'ala ya ɗora mata wannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annisa'u shaqaiqur rijal, mata shaqiqan maza ne, wato wajen ibada, wajen hukunce hukunce. Shi yasa a ka'idar musulunci dukkan wata ibada da ba nassi ne ya zo ya rarrabe tsakanin mace da namiji ba, kuskure ne wani ya zo ce ita mace kaza za ta yi shi ko namiji kaza zai yi, sai in nassi ne aka samu ya bambance tsakaninsu, to shikenan sai a tafi akan wannan doren nassi. Nassi kuma yana zuwa ya bambance tsakanin namiji da mace, inda za a yi mura'atin, wato lura da ɗabi'ar ginin halittar kowane ɗaya daga cikin jinsi guda biyu. Kowane ɗaya Allah ya masa jinsi, ya masa ɗabi'a, ya masa halitta irin tashi wacce ba su yi daidai a halitta ba, don kowanne akwai irin aikin da Ubangiji Ta'ala yake buƙatar yayi na raya ƙasa, na raya duniya, wanda wanda yana bukatar wannan wanda yana bukatar wannan tsakanin mace da namiji rayuwa ce ta takamul wato kowa yana bukatar kowa saboda haka babu inda musulunci ya rage matsayin mace sai ma daukaka matsayin ta da yayi bayan yazo ya same ta cikin wani hali mawuyaci walahum ma yashtahun su abinda suke so su samu ƴaƴa maza saboda suna ganin ɗa namiji na farko ba zai jawo musu abin kunya ba sabanin ƴa mace duk abinda namiji yayi suna ganin ba abin kunya bane duk lalacewar da zai so a gurin su ba abin kunya bane amma lalacewar ƴa mace su wannan a gurin su abin kunya ne saboda haka su a yadda suke zato ƴa mace ce za ta ja musu abin kunya namiji ba zai ja ba abin ba haka bane namiji yana jawo gidansu abin kunya in har da a ce abinda zai yi zai shafi danginsa ko ƴan uwansa to amma dai a bisa tunaninsu na jahiliya su suna ganin ɗa namiji ko ma da yayi isa ce ta sa yayi ba wani abu amma ƴa mace a iya yin yaƙi a ci su da yaƙi ta zama baiwa ta zama sadakar wani ƴaƴanta su zama bayi ko su zama sadaka saboda haka akwai abin kunya a nan ko kuma in ba a yaƙi ba to za a iya cin su da yaƙi abinnan za a iya za ta iya ne abinnan auren da ita ga wanda ba kufi'i ba ga wanda ta fi ƙarfi ba ta cancance shi ba ko ta ga wani wanda ba sa'anta ba ta ce shi take so ta ila ya aure ta su suna ganin wannan abin kunya ne ba za ta ja musu wannan abin kunyar ba ko kuma a lokacin da ake cikin yunwa to za ta zama kawai za ta zama nauyi akan mutane ita ba za ta iya zuwa ta nemo ba ba za ta iya shiga farauta ba ba za ta iya noma ba za ta iya kai samame a yi fashi ba duk ba za ta iya wannan ba saboda haka sai dai ta zauna a ciyar da ita ba za ta zama musu nauyi to waɗannan suna daga cikin abin da ya sa suka tsani ƴa mace suke son ɗa namiji shi ne Allah ta'ala ce walahum ma yashtahun su suna da abin da suke so wato suke sha'awa su ne ƴaƴa maza ubangiji ya ci gaba da gaya mana irin yadda mutum yake ji a lokacin jahiliya in aka zo musu da albishir din cewa matarsa ta haifi ɗa abin ƴa mace wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi wa ɗayan su albishir matarsa ta haifi ƴa mace ka duba Allah ta'ala ya amfani da kalmar albishir dan ya nuna asalin haihuwa abin a yi wa mutum bishara ne da ita sawa'un ta ɗa namiji ne ko ƴa mace abu ne da zai faranta masa rai domin abinda ba zai iya yi wa kansa ba gashi Allah ya yi masa dugon maniyi ne zai zama tsoka zai zama jini zai zama kashi har ya zama mutum har a haifi mutum cikakke dan adam ba shi da wani hannu a nan ba zai iya yin komai a nan ba ubangiji ya tayar masa daga wannan dugon maniyin mutum cikakke wanda kuma yake jin nasabarsa zuwa gare shi babu shakka wannan ni'ima ce da ya kamata a yi wa mutum albishir da ita to amma maimakon a ce da mutum albishirinka ya yi farin ciki zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta canza ta murtuke ta yi murtuk gaba ɗaya hankalinsa ya tashi launin jikinsa ya canza saboda ɓacin rai an gaya masa cewa matarsa ta haihu amma ƴa mace ta haihu wa huwa kadhib yana cike da haushi yana jin haushin matarsa ya aka yi ta haifan masa ƴa mace tare da cewa ita ma mai yin ruwanta a ciki ita din nan ba ita take juya halittar nan ba ta sa shi ya zama namiji ko ya zama mace abu ne a cikin ta ba ta da wani iko a kansa kamar yadda shi ma bai da iko a kansa to dan me zai ji haucinta in dai ba a kira ta jahiliya ba saboda haka akwai waɗanda Allah ta'ala yake jarraba a lokacin jahiliya su rika haihuwar ƴaƴa mata to shikenan sai a tsane su a yi ta jin haushin su kusan ma mazan su ƙaurace musu su daina makulansu a watsar da su a fita sha'aninsu har ma wata daga cikinsu mijinta da ya ƙaurace mata take wasu baitoci take cewa ma balu abi hamzata la ya'tina يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين وإنما نأخذ ما يعطينا ونحن كزرع لزارعين wa inda ma nubitu an nubitu ma qazara'uhu fina. Kake cewa me ya samu Abu Hamza wato mijinta kenan la ya'tina ya daina zuwa inda muke to ya tattara ta ya watsar ya zallu fil bait alladhi yadina kullun ya tare a gidan kishiyarta can wani gida kusa da nata me yasa baya zuwa ghadbana alla nalid albanin yana fushi saboda mun ki haihuwar yaya maza tallahi ma zalika fi aidina wallahi wannan ba a hannun mu bai ba abu ne a hannun mu ba wa inna ma na'khudhu ma yu'tina ai abin da ya bamu shi muke karba sauraka shi ya bamu ya mace karba to wa nahnu kadhari li dhari'ina ai mu kamar gona ce da masu da manoman ta mai gona abin da ya shuka a gonar da shi zai girba zai shuka wani abu ne kuma ya zo yana so ya girba wani ya ce gona ta hana shi abin da yake bukata to haka mu ma muke ce nubitu ma qazara'uhu fina abinda suka shuka mana shi muke fito musu da shi haka in laifi ne shi ya fara zargin kansa mana saboda shi yayi shukar da ta fito masa da wannan tsura to amma saboda aqida ta jahiliya sai ya zama na wannan abu ne da zai sa ya tsani ita matar tare da cewa inda da hankali dan me zai tsani kyamace kuma yanzu a gurin kyamacen yake neman dan namiji yanzu ya mace da yake so ta kawo masa dan amma kuma yana tsanan kyamace kaga akwai hauka akwai rashin hankali inda duk ba a haihuwar ya mace ina zai nemo namiji zai nemo shi ne gurin dan uwansa namiji sai ba shi ba to amma saboda tsabar jahiliya ya dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir saboda kawai an ce matarsa ta haifi ɗa namiji ɗa mace ɗa mace saboda haka ya zauna a cike da fushi da bacin rai ba nan ma sun tsaya ba ya tawara min alqawmi min su'i ba bushira bi har boyewa yake gudu kada a ganshi saboda wai an masa mummunan bushara shi za a riƙa masa kallo na wani wulaƙantacci ko wani wanda zai jawo kansa abin kunya saboda haka sai ya je ya ɓoye a daina ganin sa a ce a gurin ɓoyen nan kuma zai ta saƙe-saƙe yanzu ya zai kullo ma wannan matsala yana cikin tasko yana cikin bala'i ya zai kullo masa a yumsikuhu ala huni am yabsuhu fi turab ya rika saƙe-saƙe irin wannan yanzu ya rike wannan abinda aka yi masa bishara da shi dinnan wato ya mace dinnan ala hunin a bisa wulaƙanci wato ya rike ta ya ta wulaƙanta ta ba zai mata sutura ba ba zai kula da ita ba in gado ne ma aka tashi raba ba za a bata ba ko kuma shi a wulaƙanci duk inda ya rika nuna shi ai yana da ƴaƴa mata to wai ya haƙura in ku har ba zai haƙura ba to ba shi da hanya da zai yi illa iyaka ya binne ta am ya dusu fitura ko ya je ya rufe ta a cikin ƙasa ya binne ta da ranta yana tunanin hanyar da zai kashe ta yanka ta zai jeho ta zai daga tsololuwar dutse ta mutu a rijiya zai tura ta a yanka me zai yi saboda haka a haka zai zauna yana ta tunanin yana saƙe-saƙen yadda zai yi Allah ya ce wannan abin da suke yin hukunci da shi ya yi muni wani aƙida ce da ta samu karɓuwa a cikin ƙabilun larabawa suka tsani ya mace saboda dalilai da yawa wasu wanda muka ambata maganar talauci maganar ta jawo musu kunya maganar su lokacin su lokacin yaƙe-yaƙe ne kowace ƙabila tana alfahari ne da mazajenta mayaƙa gwaraza mata ba za su fita yaƙi ba saboda haka bai kamata su tara mata ba ko saboda yunwa da ake yi da fari wasu lokuta mutum mai ƴaƴa mata yakan ji jiki amma in ƴaƴa maza ne kowa sai ya fita ya bazama ya je ya nema da kansa malaman tarihi suna faɗar wasu ruwayoyi da suke cewa daga nan ne aka fara binne ƴaƴa mata kamar cewa a lokacin sarkin Hira An-Nu'man ibn Munzir ya nemi mutanen Banu Tamim kabilar Banu Tamim da suke karkashin mulkinsa su ba da harajin da suka saba bayarwa sai suka ki bayarwa saboda haka sai ya shirya musu runduna yawancin rundunar kabilar Bakar ibn Wa'il su ne suke sojojin cikinta suka kai farmaki ga kabilar Banu Tamim suka kakkashe na kashewa suka kama matansu da 'ya'yansu a matsayin fursunonin yaƙi bayi to daga baya aka samu sulhu tsakanin shi sarki An-Nu'man da kuma ita wannan kabila ta Banu Tamim, suka bashi abin da ya hakura, sai suka yi magana to a da musu da ƴaƴansu da matansu da aka kama. To shi ne yake to abin da ya shafi matansu a bawa matan zabi, wacce ta yadda za ta koma gidan ubanta ko gidan mijinta a bata ta koma, wacce kuma ta zabi wanda ya ciyo ta a gurin yaki ta ce da shi za ta zauna kawai a kyale ta ka a mayar musu da ita. Saboda haka aka yi wannan matan suka saba, wasu suka zauna tare da mayakan da suka ciyo su a gurin yaki, wasu kuma suka koma gidajen iyayensu ko mazansu. Sai aka yi rashin sa'a, yar shugaban kabilar Banu Tamim din Qais ibn Asim al-Binkari, yarsa sai take tana cikin waɗanda suka ce ba za su koma gidajen iyayensu ba. Wannan ta sa ya hasala ya zuciya, ya ce shi kuwa duk wata ƴa mace da za a haifa a gidansa sai ya kashe ta, sai ya binne ta. Sauraka a wannan lokacin in ce ya binne adadi mai yawa na ƴaƴa mata. Akwai hadisi a cikin Musnad al-Bazzar da ya ruwaito cewa shi wannan Qais ibn Asim ya musulunta da ƙarshe, ya riki musulunci, ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ya Rasulullah, ga laifin da nayi a jahiliya, na binne ƴaƴa mata takwas, me zan yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka ƴanta bayi kowace ɗaya, a a'tiq an kulli wahidatin min hunna raqaba, je ka samu bayi ka saya ka ƴanta su akan kowace ɗaya. Ya ce ya Rasulullah, ana sahibu ibn, ni mutum ne mai arzikin shi abin nan, arzikin raƙuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to madadin haka ka je kowace ɗaya ka yi kyauta da raƙuma ko raƙumi a madadin kowace ɗaya, wannan ta zama ita ce kafararsa. Shigarsa musulunci al-islamu yajibbu ma qablahu, to amma dan dai a ƙara nuna girman abin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai wannan dan ka ƙara samun nutsuwa. Musulunci yana shafe abin da aka yi kafin sa, kamar yadda Nu'aym ibn Qanab ya samu Abu Dharr al-Ghifari, ya je gidan Abu Dharr al-Ghifari, hadisi yana cikin Adabul Mufrad na Bukhari, ya je gidan Abu Dharr al-Ghifari sai bai same shi ba, sai matarsa ta ce ai ya fita abin da ya fita nemo abinci. To yana nan sai gashi ya dawo, sai yake cewa Abu Dharr, kai ne mutumin da na fi kowa sha'awar in gamu da shi, kai kuma ne mutumin da na tsani in gamu da shi, nake tsiyar kin in gamu da shi. Ya ce a Nu'aym ya haka, ka ce kana sha'awa ko baka so, ka haɗa abu biyu masu kishiyartar juna. Ya ce ina sha'awar in gamu da kai, saboda a zahiliya na taɓa binne wata dare irin wani mau'uda ɗin, to ina so in na ganka in tambaye ka hukunci na, ina sha'awar in na ganka in tambaye ka ka ce eh za a yi zai yi in tuba kuma ina da mafita, kuma ina tsoron in ganka in tambaye ka ka ce ba ni da tuba kuma ba ni da mafita. Waɗannan abubuwa biyu su suka sa wani lokaci in sha'awar ganin ka, wani lokaci kuma ba na sha'awar ganin ka. Ya ce yaushe ne abin ya faru? Ya ce kafin musulunci ne. Ya ce to in dai kafin musulunci ne, musulunci ya shafe abin da aka yi gabanin sa, afallahu amma sana, abin da ya riga ya wuce ya wuce. To haka a lokacin can haka suke yi wa mata, don haka lokacin da da bacce za ta haihu, wani lokaci tana da cikin uban zai shiga jeji ya je ya haƙa rami wanda yake jiran idan ta haihu, idan namiji ne shi kenan, in bacce ce a zo a jefa ta. Wani lokaci ma ita matar a gindin ramin za ta zo tana naƙuda a gindin ramin, idan ta haifi ɗa namiji shi kenan ta ɗauka ta koma gida, idan mace ce nan take ta jefa cikin rami ta tura ƙasa. Wasu kuma sukan bar ƴaƴan har su girmama kai shekara shida, sai ya ce wa uwarsa yi mata kwalliya za su fita, sai mata kwalliya sai mata ado can ajeji ya je ya gina rami mai zurfi, sai ya je ce ta leƙa wannan ramin, da ta je tana leƙa sai hankalanta ya kada sai bita da ƙasa sai ya rina sai ya juyo shi kenan ya gama abin da zai. To daga baya aka samu wasu masu hankali, abin ya suka ga cewa ya kamata su tashi su ga cewa wannan abu an rage shi, akwai wani wanda ake kira Sa'sa ibn Najiya, ya musulunta, kakan Farazdaq ne, wannan mawaki na lokacin daular Umayya da aka sani da Al-Farazdaq, kakansa ne Sa'sa ibn Najiya. Sa'sa ibn Najiya yana daga cikin waɗanda suka rika fansar irin waɗannan yara daga wajen iyayensu. In ya ga ya mace an haife ta, ubanta na yin ƙurin kashe ta, sai ya ce a kawo ta shi zai fanshe ta, amma fa ba za a yadda, ba za a bashi ita ba sai ya ba da raƙuma ko taguwa guda biyu wacce take da ciki ɗan wata goma tare da kuma raƙumi. Wato, taguwa lokacin da take da ciki ta kusa haihuwa dukiya ce mai tsada a gurin mai ita. Shi yasa Allah Ta'ala da ya tashi faɗa mana firgicin ranar alƙiyama, cewa idzal isharu uttilat, al-ishar sune raƙuma tagoyi waɗanda suke da wata ya kai abin da yake da ciki ya kai wata goma. A lokacin babu abin da Balarabe yake so irin waɗannan tagoyi, ya fi damuwa da su, ya fi kula da su. To amma saboda firgici na tashin alƙiyama, za ka ga waɗannan raƙuman an watsar da su, a nemi ma mai su, ina mai su, ina mai su, a rasa, saboda kowa ya firgita. To shi wannan mutum Sa'sa ibn Najiya sun ce dalilin da yasa ya rika fansar ƴaƴa mata, wata rana raƙumansa guda biyu, tagosa guda biyu sun gudu, sun ɓace, bai san inda suke ba, sai ya hau raƙuminsa, sai yake nema cikin dare, sai ya rika hango wata wuta, sai ya ga hasken wuta, sai kuma ya ga ya mace, sai ya ga hasken wuta, sai ya mace, sai ya nufi inda abin yake, sai ya addu'a ya ce, Allah in ka nuna min inda wannan hasken wuta yake ko menene a gurin, na dau alƙawarin ni zan taimaka wa abin, ko menene zan taimaka masa. Yana zuwa sai ya samu wata ƙabila ce ta Larabawa da shugaban tawagar sun tsaya a wani guri, wata mata tana naƙuda, mata sun kewaye ta, shi kuma ya koma tanti yana zaune, sai yake tambaye su menene, sai suke cewa ai wannan ce ta tsayar da mu kwana uku yanzu gashi tana naƙuda, ita ba ta haihu ba, ita kuma ga shi halin da muke ciki. Saboda sai yake tambayar shi shugaban wannan ƙabila, yake tambayar shi wannan Sa'sa, me ya fito da kai yanzu, yace ai ka ji raƙuma na ne, tagoyi na ne guda biyu suka ɓace, na biyu yake bin kadin su, sai yace ai suna nan cikin raƙuma suna nan, sai yace to shikenan, sai ya masa iso, ya suka shigo suka zauna can, sai ya ji ana cewa ta haihu, ta haihu. Sai shi wannan mutum sai cewa to a duba, idan namiji ne shikenan a kawo shi mu tafi, idan mace ce to kar a ma bari in ji sautin ta. Sai shi Sa'sa ya ce, me ya zafi haka, arzikin da Allah ya baka za ka yi mata haka? Ni zan fanshe ta in ka yarda, in bar maka ita ka je ka ci gaba da rene ta, har Allah ya sa ranar da za ta rabu da kai ko ta mutu, amma ni zan biya kuɗin. Ya ce nawa za ka bayar? Ya ce zan ba da taguwa ta ɗaya cikin taguwar nan guda biyu da suka bace ka ɗauka. Ya ce bai yadda ba, ya yi kaɗan. Ya ce to na ba ka biyun? Ya ce a'a, sai in za ka haɗa min da raƙumin da kake kai, domin na gan shi ƙosasshe ne mai kyau, in kai haka to zan bin maka. Ya ce to na haɗa maka, amma da sharaɗi a bar shi ya kai ni gida, sai ka turo wani sai ya karɓi maka. Ya ce ya yadda. To tun daga lokacin ya ce to wannan ni'ima ce Ubangiji Ta'ala ya nuna mu, na in fanshi wannan yarinya, don haka daga yanzu na ɗau alƙawarin duk inda na ji wata yarinya za a bin da zai fanshe ta. Saboda haka an ce ya fanshi, a wata ruwaya sun ce ya fanshi sama da 100, wasu su ma ce 300, wata ruwaya ma ce 400. Shi yasa Farazdaq wannan mawaƙi yake alfahari da kakansa, ya ce wajaddi allazi mana alwa'idati, wajaddi allazi mana alwa'idati wa ahya alwa'ida falam yu'adi. Ya ce kakana shi ne wanda ya hana abin da ƴaƴa mata, saboda haka ya hana binnewa kuma daga lokacin aka daina. Akwai Amr ibn Nufayl, shi ma yana daga cikin waɗanda suka riƙa fansar ƴaƴa mata, in ya ji za a binne shi zai fansa, ya ce zan fanshe ta, zan ɗauki nauyin rayuwarta har ta girma, in ta girma kaga za ka karɓe kayanka na yadda je ka karɓi kayanka, in kuma a'a kaga za ka ban min ita, ban min ita. to har musulunci yazo amma a cikin wasu kabilu abin yayi sauki da yawa amma wasu kabilun kuma bai sauki ba kamar kabilar Rabi'a kamar kabilar Quza'a Kinana suna irin wannan ba su daina ba to musulunci yazo ya soke wannan aka ceto mata daga wannan kanji sauraka wanda zai karanta tarihin musulunci zai ga cewa musulunci ba karamin aiki yayi ba wajen daukaka lamarin mace da ba ta matsayi wanda an ce za a yi bayani dogon bayani wannan kadan ne daga cikin irin abin da musulunci ya yi a wannan lokaci ce tawara min alqawm min su'i ma bushira bih ayumsiku ala hunin am yadsu fi turab ala sa'a ma yahkumun sanna Allah ce lil ladina la yu'minuna
مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
الله يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وأن باسا إيمان للآخرة سنة دمونا مثال ولله المثل الأعلى شكم أبيجي ينا دمثال ما في أوكاكا ينا دصفة ما في أوكاكا وهو العزيز الحكيم كما شيني العزيز غاغر بادو الحكيم من هكما وتوبنجي يقوم دمو غوطن نم متاني دا يد سكي الله تعالى يكي مير مسود مرتدي دا چيوا سنجنجي ناو الله آياماتا تعالى دا چيوا سنطني آياماتا اما سنچي سوء آيان الله ني حرما سكي چيوا تند آيان الله ني كوي ممير مسد آيان سا daga cikin irin aqidar da wasu suka kamar yadda Qurtubi ya faɗa yace abinnan albanatu abinnan almalaiika banatullah fa nulhiqu albanatu bilbanat malaiku ƴaƴan Allah ne mata saboda ka in mun haifi mata mu hada su da ƴan uwan su mata malaiku saboda ka sai su kashe ƴaƴa mata wai su je can su hadu da ƴan uwan su malaiku mata ƴaƴan Allah shine Allah yace irin wannan mummunan misali su kike da irin wannan mummunan misali su suke da nakasa ba Allah ba ya da nakasa duk sifa ta Ubangiji sifa ce ta kamala su suke da tawaya su suke da bukata su ne suke bukatar wani wanda zai zo nan gaba ya taimake su Ubangiji baya bukatar komai saboda haka yace lil ladina la yu'minu bil akhirati aka jingina su ga rashin imani da lahira domin asalin abubuwan da yake jawo musu kafirci din shine rashin yarda da ranar lahira dan da sun yarda akwai ranar hisabi ranar da Ubangiji zai tare su musu hisabi duk wanda abu ba zai faru ba ce to waɗannan da ba sa imani da ranar lahira suke da mummunan sifa mummunan misali mummunan hali hali na nakasa na tawaya wanda har za su buƙaci da amma wallahi al-masalul a'la Allah shi yana da misali ne wanda yake madaukaki wato sifar Ubangiji sifa ce ta kamala dukkan wani abin da yake kamala ce to Allah ta'ala shi yafi cancanta da ita duk abin da yake nakasa ne to Allah ta'ala shi yafi cancantar a kore masa wannan abin wannan ita ce aqidar da sa'alu sunna suka gina tabbatarwa da Allah sifofinsa na kamala gaba daya domin dukkan wata sifa da ahlus sunna suka tabbatarwa Ubangiji kamar yanda ya tabbatarwa kansa zaka ga cewa dan adam ya yarda cewa kamala ce ba nakasa bace to tunda ba nakasa bace Ubangiji shi yafi cancanta da wannan kamala ta fuskar da tafi cika tafi zama kamala saboda sama da fuskar da kai dan adam kake da ita idan kana ganin ji da gani kamala ne to Allah ma sami'un basir ne kuma sam'uhu wa basaruhu yafi naka kai kana jin kamar da Allah ke tafaja Allah sami'an basira Allah ya sa dan adam mai ji ne mai gani to ganin Allah ma sami'an ne basira laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir shi yafi cancanta da sifan tashi da ji da gani idan kana jin magana kamala ci wanda baya magana ya samu tawaya to Ubangiji shi yafi cancanta da wannan sifa kuma a tattare da shi sifa tafi zama kamala don haka Ubangiji yana magana wa kallamallahu Musa taklima to duk wata sifa da zaka dauka ka gani a tattare da kai kamala ce to Ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala kuma a tare da shi sifar tafi zama sifa ta kamala shi yasa Allah ce walillahi almasalul a'la almasalul a'la ay alkamalul mutlaq kamala cikakkiya min kulli wajhin ta kowace fuska wa huwa alaziz Ubangiji shine wanda yake gagara badau sannan alhakim shine mai hikima gagara ba daune ba wanda zai iya din masa ba wanda zai iya kariya shi ba wanda zai iya cewa zai rukuma da shi Allah ya fi karfin kowa sannan al-hakim ne cikin ayyukansa duka babu wani abu da Allah ta'ala yake yi ba tare da ya nuna gwaninta ba ba kuma tare da ya tattari hikima ba Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ma sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garanda ba naunti kasuwar runti bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 0800 600 3275 ga namban a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi